sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da 3 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu kuwa a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Arande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Jiya Asabar da bannan mata sun yi zanga-zanga a birnin Washington a farkon zanga-zanga kasa baki daya da nufin yaki da ra'ayin masu ra'ayin mazan jiya don kuntata damar zubar da ciki. Dabban magoya bayan shugaban kasar Tunisia Kais Saied sun yi gangami a babban birnin Tunis yau Lahadi don nuna goyon bayan su kan dakatar da majalisa da kuma yin alkawarin sauya tsarin siyasa. Wani kamfani na Birtaniya ya ce ya haɓaka gwaji mai saukin sarrafawa wanda ake ɗaukar yawon mutum wajen gano ko mutum yana da coronavirus wanda ke haifar da COVID-19.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarin. A bangaren rahotanni kuwa muna ɗauke da rahoto akan makomar demokaradiyya a nahiyar Afirka.
Ba a iya cewa akwai wata kala ta demokrasiya wanda ya canci Europe, America ko wanda ya canci Afirka.
Masana kuwa na ganin cewar mafita ɗaya ce idan an shirya magance taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da makota. Kadan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Jiya Asabar da bannan mata sun yi zanga-zanga a birnin Washington a farkon ranar zanga-zanga kasa baki daya ta hanyar rike kwalaye masu rubutun jiki na zaɓi na kuma ƴanci na da nufin yaƙi da ra'ayin masu ra'ayin mazan jiya don kuntar damar zubar da ciki. Lokacin da ake fama da shi a Amurka ya zama mafi muni tun lokacin da Texas ta zartar da doka ranar 1 ga watan Satumba da ta haramta kusan zubar da ciki tare da fito na fito a kotuna da majalisa, amma tare da 'yan zanga-zanga jama'a har zuwa yanzu. Kwanaki biyu kafin kotun kolin Amurka wacce ke yanke hukunci na ƙarshe kan wannan takaddama za ta sake zama, kusan kungiyoyi 100 sun kira ga masu kare haƙƙin zubar da ciki da su fito su yi amfani da muryoyinsu yadda za a ji su gaba zuwa gaba. Dubban magoya bayan shugaban kasar Tunisia Kais Saied sun yi gangami a birnin kasar yau Lahadi don nuna goyon bayan su kan dakatar da majalisar da kuma yin alkawarin sauya tsarin siyasa da ayyukan da masu suka saki kira juyin mulki. An kira zanga-zanga a tsakiyar birnin Tunis don mayar da martani ga zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako biyu da suka gabata a wuri guda don nuna adawa da ayyukan Saied. Ana tsammanin zai wuce yawan mutanen da aka samu a baya. Masu zanga-zanga sun daga tutocin Tunisia kuma suna dauke da alluna da ke nuna adawa da ENADA, jam'iyyar masu kishin Islamu mai matsakaicin ra'ayi wacce ita ce mafi girma a majalisar kuma ta kasance babbar mai adawa da Saied. Shugaban ya jefa Tunisia cikin rikicin tsarin mulki a watan Yuli ta hanyar dakatar da zaɓen majalisar, ya kori firaminista tare da ɗaukar ikon zartarwa. Wani kamfani na Birtaniya ya ce ya haɓaka gwaji mai saurin sarrafawa wanda ke ɗaukar yawon mutum wajen gano ko mutum yana da cutar coronavirus wadda ke haifar da COVID-19. Kamfanin mai suna Vatec ya faɗi a cikin wata sanarwar gwajin nasa cikakke ne kuma bai taɓa dawo da sakamako guda ba daidai ba a cikin rukunin gwajinsa. Wannan yana da muhimmanci don dawo da rayuwa kamar yadda aka saba a baya, in ji kamfanin. Vertigo ya ce manufar kamfanin ita ce tsara gwajin da mutane ba za su damu da amfani da shi sau da yawa a mako ba. Ana iya samun sakamakon gwajin cikin mintuna 15 inji kamfanin. Yanzu ne ba a fitar da gwajin ga jama'a ba tukunna yayin da ake ci gaba da yin ƙarin gwaje-gwaje, amma Vertigo yana neman amincewa don sayar da shi kai tsaye ga jama'a.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun mu kai ga kashi na biyu kuwa, bar mu leka jamhuriyar Niger, inda wata kungiyar rajin kare demokradiyya ta shirya wata muhawara a bainar jama'a da nufin gano nau'in demokradiyya da ta tace da kasashen yankin Sahel. Sakamakon lura da yadda har yanzu demokradiyya galibi a kasashen Afirka ke cikin yanayin tangal-tangal. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Shekaru sama da 30 bayan da kasashen Afirka suka rungumi demokradiyya a matsayin salon mulki, bayanai na nunin har yanzu haka ta kasa cimma ruwa a mafi yawancin waɗannan kasashe, musamman na yankin Sahel, inda juyin mulkin soja ya zama tamkar wani ruwan dare. Mafari kenan kungiyar Alternative Espacit Wayan ta shirya wannan taron muhawara da nufin zakulo kalar demokradiyyar da ta fi dacewa da waɗannan kasashe. Ayan da take gabatar da lacca, malama a jami'ar Tawa Dr. Khadijatu Gazibo ta bayyana cewa rashin baiwa 'yan kasa damar shiga a dama da su da rashin darasta tsarin ra'ayoyi mabambanta ta yadda bangaren masu rinjaye da na 'yan adawa za su mutunta juna da rashin bin doka na daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu a kowace irin demokradiyya. Dan siyasa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum, Mamman Sani Adamu a tasa laccar, ya yi waiwaye kan ainihin tushen demokradiyyar farko a tarihin duniya.
A l'origine, il y avait une démocratie directe. Les citoyens se réunissaient dans l'agora.
Yana cewa a can tashin farko, tsarin da aka fara shimfidawa a kasar Girka shine jama'a kan taruwa a wuri guda domin tattaunawa akan dukkan wata magana da ta taso domin tsayar da shawarwarin da suka dace. Abinda ke nunin dukkan 'yan kasa matsayin su daya. A ƙarshen wannan taro an fahimci cewa babu wata kalar demokradiyyar da za a kwatanta a matsayin wacce tafi dacewa da wannan ƙasa ko waccan. Abinda ke nunin mutunta ka'idodin demokradiyyar ita ce hanya mafi a'ala wajen gudanar da mulkin da zai samu karɓuwa a wajen 'yan ƙasa. Kakatu Dagwani na daga cikin shika-shikan wannan haduwa.
Ba a iya cewa akwai wata kala ta demokrasiya wanda ya cancanci Europe, America ko wanda ya cancanci Africa. Balle a ce a Sahel demokrasiya kaza ce ake. Yana kowace iri ce ta demokrasiya. In ya zama to aka da 'yan siyasa in ba su aiki da dokoki game da wannan demokrasiya ba za a je zuwa gaba ba. Kowace ce tana iya ta zama a Africa ko a Sahel, amma sai da sharadi shine 'yan siyasa wanda su ya zamanto regul da jokin su yi respektashi. In ba bi ka'idodi na wannan siyasa ba, to kowace iri ce kala ce ta demokrasiya aka kawo sai ka gani abun bai tayya.
Kungiyar Alternative Espacit Wayan da cibiyar kasar Netherlands mai ayyukan bunƙasa demokradiyya sun ayyana shirin ci gaba da tsara irin wannan muhawara sau guda a kowane wata don waye kan al'umma game da sha'anin tafiyar al'amuran ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Wani bom ya tashi a kusa da kofar masallaci a Kabul a babban birnin Afghanistan, inda ya kashe fararen hula da dama, in ji kakakin kungiyar Taliban a yau Lahadi. Mutane sun taru a masallacin Edgar don yin addu'o'i ga mahaifiyar kakakin kungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid. Babu wanda ya dauki alhakin tashin bom din. A yayin da kungiyar Taliban ta mamaye kasar a tsakiyar watan Agusta, hare-haren da kungiyar masu adawa da kafa daular Islama a Afghanistan ya karu. Kungiyar ISIS na daukar Taliban a matsayin makiya. Daga ƙarshe, yar shugaban Philippines Rodrigo Duterte za ta tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2022, kuma mai taimaka mahaifinta na tsawon lokaci wanda ya shigar da takarar mataimakin shugaban ƙasa zai zama mataimakiyarta. in ji rahoton ABS a yammacin jiya Asabar. Sarah Duterte a yanzu ita ce magajin garin da biyu, birnin uku mafi girma a Philippines, kuma a ranar Asabar ta gabatar da ƙurinta na sake tsayawa takarar magajin garin. A baya ta ce ba za ta yi takarar mukamin na ƙasa a shekara mai zuwa ba. Labarin ABS ya haɗa rahotonsa ne kan hirar da shugaba Duterte da wani ɗan jarida mai watsa shirye-shirye kai tsaye bayan da ya sanar da ya ritaya daga siyasa ranar Asabar, yayin da yake rake babban abokin adawar Senator Christopher Bond don gabatar da takarar mataimakin shugaban ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu je ga sauran rahotanni. A ɗan shekarun baya-bayan nan Najeriya ta yi ta fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro, wanda masana ke alakantawa da rashin bibiyar shawarwari na manazarta da ƙwararru a fannin. Kanal Abubakar Ɗangiwa Umar, tsohon gwamnan soji a jihar Kaduna, ya shaida wa muryar Amurka cewa idan har mahukunta sun shirya kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar, to akwai mafita guda.
Babu noma, babu kasuwanci, babu communication. To jama'a zaune suke, yau nake jin an ce wai an fara bada tallafi ga jama'a Zamfara. To wani irin tallafi za su iya ma mutanen Zamfara, banda kawai ka ba su kasuwancin su, ka ƙara musu na tsaro, su kare su, neman ma kansu tallafi. Amma yau ana zaune a ce ka raba abinci, to in ma kana su masu wannan kidnapping din da bandit sai ka hana su ɗaukar wannan abinci, in ka kai mutanen shinkafi abincin nan misali ba za su iya zuwa su anshe shi ba tunda babu jami'an tsaro. So ni abin da ke gani ya kamata a zauna a yi tunani, gwamnati ta rinka tuntuɓa waɗanda suka san abin da ya daidai a yi a kan halartar insecurity ɗin nan, yadda za a shawo kansa. To in ba haka aka yi ba kuwa ina tabbatar maka sai dai a ci gaba da kaura da kai.
To ana iya cewa a yi ita wannan matsala sai an bi ta amfani da ƙarfin tuwo ne za a iya magance ta, koko akwai wasu hanyoyi da kake gani za a iya bi domin a magance ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci?
Akwai hanyoyi da yawa. Yanzu misali ka ji yadda gona zai ce ai shi ba zai yi sulhu, in aka ɗauki mutane ba za a biya kuɗin fansa ba a an so mutum. Wannan daidai ne, don in ana biyan kuɗin fansa ɗin nan za a ga cewa mutane kila ba za su bar irin wannan, ba za su ɗauka cewa wannan wata sana'a ce mai riba. To amma in ba za ka biya kuɗin fansa ba, ko kuma ba za ka yi dialogue da waɗannan mutanen ba, to ka tabbatar da kana da ƙarfin tuwon da za ka an so, ko kuma ka hana tun farko ma a ɗauki mutum. Amma matsawa ka ɗauki mutum yana hannun kidnapper, to ya za ka an so shi? Duk da muke ji ana cewa ai Allah ba ba an je an samu inda suke an kwato, to ta kaka aka yi bacewa kai laye zana gare ka da kabace ka je kwato mutum, ko kuma ka yi amfani da soja ne? In ka yi amfani da soja, to ka gaya mana mutum nawa aka kashe lokacin da aka amsa wannan mutanen da aka kama, ka gani? Saboda haka akwai magana a zauna a tattauna a san yadda za a shawo kan matsala, amma dai babban abin shi ne a tabbatar da cewa tun farko ma irin kamar yaran nan da ake ɗaukewa ba a ɗauke su ba. Amma matsawa ka ɗauki, yanzu misali kana da yara wajen 90 'yan yawuri ɗin nan, saka za ka yi ka an so su daga hannun bandits ɗin nan, ba kashe cikin yaran nan, ba kashe wasu, ba kashe bandits ba, ka gani? Saboda haka a tabbatar da cewa akwai ƙarin hana ɗauki mutane. Sannan kuma kamar yadda ake cewa magana su sulhu da sauransu, wannan duk akwai hanyoyi iri-iri da hana cewa a ɗauki mutane in the first place. Amma matsawa ka ɗauki mutane, to ina ganin cewa da wuya fa in ba an je an yi sulhu da mutanen suka ɗauke su ba, ko kuma an biya su kuɗi, amfani da ƙarfin soja bayan ɗauki mutane yana da wahala. Duk da yake muna jin suna cewa a wai an kwato mutane, a'a, kuma ni abin nake so su jami'an tsaro don Allah don Annabi su rinka faɗin gaskiya abin da ya faru, don lalacewa a ce yau an da koya ma soja ko ɗan sanda ƙarya, a ce wai an ɗauke mutum, a ce sojoji sun shiga sun yi wani dabara sun ansa mutum. To ai da ji mutane abin da ake cewa in shi ne faɗi mahaukaci ne, shi ne ji ba mahaukaci ba ne. To amma doctor, ai babban abin da za a yi shi ne cewa a dawo a dubi ƙasar nan, shin wani me ya faru, me ya faru? You know, daga masu mulki ɗin su rinka zama suna tuntuɓar jama'a me yake faruwa ga ƙasa ta zama mutane suna cikin halin ƙaƙa nake ko wanda bai son ya yi abin nan shiga cikin irin wannan hanya ta banza in dai babu abinci ba hanyar da za ka samu abin da za ka ci da iyalinka ka san da ka fara wani tunanin shiga cikin irin waɗannan miyagun hanyoyi ɗin.
Kanar Abubakar Ɗangiwa Umar kenan tsohon gwamnan jihar Kaduna daga batun na tsaro sai mu leka jihar Gombe inda ake gudanar da shagulgulan cika shekaru 25 da kirkirar jihar. Abokin aikinmu Abdul Wahab Muhammad ya zagaya babban birnin jihar domin jin ta bakin jama'a ko akwai wani abu da za a iya cewa jihar ta ƙaru da shi cikin waɗannan shekaru musamman a bangaren ci gaban al'umma da demokradiyya.
Ayin da ya kirkiro da jihar Gombe daga jihar Bauchi kimanin shekaru 25 da suka shuɗe a zamanin mulkin sojoji. Daga cikin bukukuwan da aka gudanar don wannan ranar sun haɗa da addu'o'i da jawabai da kuma wasan wuta da aka gudanar a wasu wurare cikin garin. Alhaji Yarima Abdullahi Sarkin Bai na Gombe yana daga cikin waɗanda suka yi fafutukar neman jihar Gombe ya yi bayani kan wannan batu.
Muna alfahari da jihar mutum ta fi da kuma abubuwan da dabu mai tsammanin za mu samu ba. Muna ganin kwalliya ta biyan abu ne nan Gombe muna da university kashi hudu har airport muke da shi inda alhazanmu za ta yi da Gombe sai Madina kuma yaranmu maza da mata yanzu yar mu ce take Amina. Take Deputy Secretary General of the United Nations. To ai wannan abun alfahari ne kwarai da gaske.
A jawabinsa da ya gabatar ga al'ummar jihar Gombe, gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwai Haya ya taya al'ummar jihar murnan ganin wannan rana mai tarihi. Sannan ya ci gaba da cewa
a takaice sako bai wuce na taya murna wa dukkan al'umma bisa ganin wannan rana muhimmiya wanda ba kowa ne ya samu gani ba. Ko mun gode Allah da cewa mun ga ranar kuma mun ga yanayin da al'umma duka suka nuna muhimmancin wannan rana. Wannan shekara 25 da jihar Gombe ta zo din sun zo da fuskoki ko kuma sun zo a wani yanayi wanda ba mai daɗi sosai ba amma dai alal haƙiƙa kowa ya tsaya ya waiwaya baya wantuno kuma an yi shagali kamar yadda ya kamata a yi kuma yanzu ma kafaɗi ana yi sannan kuma mun sa ƙasar ga baki ɗaya cikin addu'a. To wannan duka abubuwa ne da za a yi la'akari da su saboda haka ina taya sauran al'umma ga baki ɗaya murnan ganin wannan rana sannan kuma haila yau ina mana murnan ganin cewa an samu nasarori da dama ko dan da yake a wasu gurare an samu kalubale kuma ana kai amma dai alal haƙiƙa ai ba za a ce za a hada yau da baya ko jiya ba.
Na kuma ziyarci dai daga cikin wuraren da aka keɓe don gudanar da wasan wuta na kuma zanta da mutanen da suka yi dabibi don ganin yadda tattatsun wuta ke cilluwa zuwa sama.
Yawun gaskiya ya kayatar saboda mutane daga cikin gari ma suna zuwa nan kallon.
Kun taba gani irin wannan abu a nan ba?
Ba mu taba gani ba.
Ranka
gaskiya na ji farin ciki ba da sanar ba.
A matsayina na coordinator na Shamaki Ward aka kira ni don zo in halarci wannan taro na wasan wuta wanda ba a taba sanin sa ba a arewacin Najeriya wanda yau kuma gashi na cikin garin Gombe ana ganin ne dan mu kai shi da a TV ko mu kai shi da a kasashen waje.
Sunana Kwamarar Garba Tela Yarwa Gana Wadil Gombe. Kwarai akwai abubuwa da muka gani na ci gaba yanzu dai ba walwala don mutane da yawa sun shiga halin haula'i na rashin kuɗi a aljihu mutane ga kuma tsadar rayuwa ta yawa.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Gombe a Najeriya.
A sauraro kada dai a shagala har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa miyada alkhairi karmiya da zamba.
Masauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk wasu batutuwan da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen sadarwa ta yanar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin.
Madalla.
Ingila. Yayin da Najeriya ta cika shekaru 61 da samun yancin kai daga Turawan Ingila da suka yi mata mallaka, a wani bangaren kuma sama da shekaru 20 kenan da kasar ta samu ci gaba wajen amfani da kafofin sadarwa ta wayar salula a kasar. Shin wasu irin ci gaba waɗannan kafofi ko ma kamfuna suka kawo a kasar da ma ƴan kasar baki daya? Zuwa yanzu wasu irin alfanu Najeriya take samu daga gare su? Wasu irin tasiri suke da shi a rayuwar ƴan kasar ta yau da kullum? Shirin matasa a duniyar gizo ya tattauna da ƙwararre kan sha'anin kimiyyar sadarwa, injiniya Yakubu Kasim Yakubu.
Farko dai za mu fara bayani akan nasarori da aka samu a bisa harkan sadarwa. Na farko da za mu yi la'akari da shi shine an samu ƙarin buɗin tattalin arziki, saboda mutane da yawa sun samu aiki, wanda da kamfanin sadarwa guda ɗaya ne kawai muke da shi a Najeriya, Nitel, kuma aiki a Nitel sai wani da wani, yadda dai irin aiki irin su NNPC da sauransu haka yake. Amma yanzu ayyukan nan ya samu kuma mutane da yawa, matasa sun samu abin yi, za mu iya kasashe kashi da yawa. Akwai wanda za ki samu suna aiki da rabi da kamfanin sadarwa kamar MTN, Airtel, Satellite, Glo, wanda kuma za ki samu suna aiki da vendors ne. Vendors ne kamar masu kere-keren kayan da ake amfani da su na sadarwa, kamar irin Ericsson, Motorola, Huawei na China, ZTE da sauransu. Sai kuma akwai subcontractors, kuma subcontractors nan kuma haka in ka je suka jijiya za ki samu kuma suna da yawa. Misali akwai wanda suke supply mai, akwai wanda suke samar da lantarki, akwai kamfanin batira, akwai kamfuna masu buga research card. Abun ba zai yi zafo ba zai girgi ba. Alfanu da kuma samun tattalin arziki da aka samu yana da yawa, wanda matasa da yawa sun samu aiki, sun samu abin yi idan aka duba daga wannan. Kuma an samu wayewa sosai, wanda da banda kamfanin nata, kuma shi kamfanin nata din ma kawai landline ne, kawai landline ne kawai ake wannan da shi. Aka zo aka kan ci gaba aka samu shi wancan 090 din nan, wanda shi kuma kin ga ba digital bane ba, kuma da gidanka. Kuma wannan lokaci kowa ne da wani ma za ka gani a hannu. Idan kika duba inda abin ya dinga hawa, da farko lokacin da aka fi da shi a Najeriya, sim card kawai 30 ake sayi layin waya.
Ni ma na taba ya haka.
Yawwa, to yanzu ga kina an ci gaba, an ci gaba, an ci gaba, sim har kyauta ana bada. In ya gama tsada, in ya gama tsada ya dinke tsada shi naira 100. To idan aka duba akwai irin ƴan commercial din nan da sales, ƴan kasuwa a kowane gari, idan aka je za a samu cewa akwai wanda yake shi ne kamar jami'i wannan kamfanin, wanda yake sayar musu da kashi kenan, wanda yake sayar da sim card din. Kuma ki duba wurin ko wurin masu cajin waya, tunda yanzu wutar lantarki ba wai yana da yawa bane a Najeriya, za ki ga akwai masu wurin cajin waya, akwai wurin da banda masu cajin batiri, akwai masu gyaran waya. Yara idan kika shiga kasuwa ko da gani kika ji zaki samu akwai irin abin da ke kira jason dilake, ana saida batiri, ana saida accessories, su airtel charger, abubuwa dai ba zai girgu ba. Alfanun yana da yawa, ba zai girgu ba. Kuma an samu ayyuka, ya tauke talauci, ya cire matasa da yawa akan titi wanda ba su da abin yi, sun samu abin yi.
To idan muka kwatanta kanmu da irin kasashen da suka ci gaba, za a iya ce mun samu ci gaban da za mu kwatanta kanmu da sauran kasashe?
A'a, har yanzu da saura. Bambancin kuwa shi ne, idan ka ɗauki ƙasa, yanzu ka ɗauki kamar ƙasa kamar Amerika ko Jamus ko Burtaniya, bambancin kamfanin sadarwa tsakanin Najeriya da irin wannan kasashe da suka ci gaba kuma kamar maganar wutar lantarki. Kin ga su suna da wutar lantarki isasshe, amma mu a nan yanzu ba yadda za a yi a ce site kamar irin wannan ƙarafunan towers ɗin nan da ake da su zai ronin an yi amfani da su awa 24 a kan lantarki ba su yi wa. A yanzu akwai ƙasan da an yi shekara 20-30-50 a taɓa ɗauke musu wutar lantarki ba, amma mu nan kowane rana, kowane gari, ko a Abuja ne ko a cikin Villa kake za a ɗauke wuta. Banda haka, wani lokaci wurin da za a zo taka diesel ɗin ya ƙare, site ɗin dama yi kin san technology yadda muke, kin ga su ba su zai ba ka yin ma irin namu. Mu namu yanzu da ke kayi hybrid, a fabulous ɗin shi hybrid, za a saka solar panel, a saka batira, a saka diesel da generator. Kamar inda nake aiki a ƙasar Borno, kusan kashi 80 cikin 100 na site ɗina da nake wannan ɗinsu ba sa amfani da wutar lantarki, suna amfani da diesel ne kawai da batira. To lokaci diesel ɗin zai ƙare, ga kuma yanayi na tsaro.
To da yake ka yi batu akan abin da ya shafi tsaro, kuma ka taɓo jihar Borno, to idan muka duba jiha kamar Katsina da kuma Zamfara suna daga cikin jihohin da aka dakatar da harkokin sadarwarsu, wanda irin koma baya ko kuma ƙalubale hakan ya haifar ga al'umma waɗanda zuwa yanzu an saba da harkar sadarwa ta fannin cinikayya da kuma sada zumunta.
Datse kafofin sadarwa nan da aka yi a wayannan jihohi zai shafi tattalin arziki. Idan kika lura yanzu masu harkar kiwon nan kuma suna amfani da intanet ne, kuma suna an haɗa su ne da kamfanin sadarwa, masu harkar tura kuɗi, masu harkar gaishe-gaishe, banda maganan wani mai kira wani, wani kira wani mai san abin da ake. Idan ka duba shi ta hanyar sadarwa zai jawo cikas. Amma ni ba ƙwararre bane akan tsaro, saboda haka ba zan yi bayani cikakke ta gefen da kuma alfanu ta gefen tsaro ba, amma dai ta gefen al'umma da kuma tattalin arziki wannan zai jawo cikas. Yanzu kamar ni ba ni da marijiyar, amma kuma duk labarai da kika sani ina sauraron shi a waya, to kaddara kana wannan jiha tun da na farko ba za ka saurari wannan labarai dukan ba ke. Na biyu, masu harkar cinikayya duk harka yanzu ya kai ga kawai ana yi direct ne, wasu daga waya, wasu kuma da katin ATM ɗinsu, wasu da wannan, kuma dukkan wayannan da kika gani suna da alaka da kamfanin sadarwa. Sai kuma babban shi ne zai jawo rashin aiki ga matasa. Kamfanin sadarwa za su yi asara don akwai sadin da ake samu yana ana iya samun miliyan goma miliyan sha biyar kowane wata, wani har yana cin hasko na wannan dogon lokacin aka ɗauke asara ne ga wannan kamfanin sadarwa. Idan aka dawo da shi tattalin arziki in ga zai rage ta haraji da Najeriya ma take karɓa daga wayannan kamfanin kenan.
Ina muke so mu ga kanmu musamman ma a fannin sadarwa
da sauran kasashe. A fannin sadarwa shi ne na farko shi ne a samu cikakken tsaro da zaman lafiya a ƙasa. Wannan shi ne wanda yake da yana da muhimmanci sosai, kuma shi ne ma mafi muhimmanci, because in ba zaman lafiya ba abin da za su yi. Na biyu, a samu ingantaccen lantarki. Wanda idan aka samu ingantaccen lantarki mu zai rage mana kashe kuɗi wajen maintenance na site din nan.
To Allah ya sa mu dace. Muna godiya da wannan dama da ka ba mu ka zanta da kai.
Ni ne da godiya ga Jafaruwa. Allah kuma ya zauna da ƙasar mu lafiya, Allah kuma ya ƙara mana ci gaba a ƙasar mu Najeriya.
Kuma sauraro a nan za mu naɗe tabarman shirin na wannan makon. Yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi. Sai mako na gaba da yardan Allah. Peace salam.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe. Labaran duniya a takaice.
Jiya Asabar da bannan mata sun yi zanga-zanga a birnin Washington a farkon ranar zanga-zanga ƙasa baki ɗaya. Ta hanyar rike kwalaye masu rubutun jiki na zaɓi na kuma ƴanci na da nufin yaƙi da ra'ayin masu ra'ayin mazan jiya don kuwanta da damar zubar da ciki. Lokacin da ake fama da shi a Amurka ya zama mafi muni tun lokacin da Texas ta zartar da doka ranar 1 ga watan Satumba da ta haramta kusan zubar da ciki tare da fito na fito a kotuna da majalisa. Amma tare da ƴan zanga-zanga jama'a har zuwa yanzu, dubban magoya bayan shugaban ƙasar Tunisia Kai Said sun yi gangami a birnin kasar yau Lahadi da nuna goyon bayan su kan dakatar da majalisar da kuma yin alkawarin sauya tsarin siyasa da ayyukan da masu suka saki kira juyin mulki. An kira zanga-zanga a tsakiyar birnin Tunis don mayar da martani ga zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako biyu da suka gabata a wuri guda da nuna adawa da ayyukan Said. Ana tsammanin zai wuce yawan mutanen da aka samu a baya.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku, wato karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu sallama da ku, bar mu mika sakon murna da fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga shugaban majalisar malaman Izala, shiyar birnin tarayya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. Murnar haihuwa da Allah ya albarkace shi da ƴan uku, ta da fatar Allah ya musu albarka ya kuma samu dace. Kana ƙarshe muna taya Alhaji Abubakar Abdullahi Kilgori murnar naɗinsa a matsayin dallatin Kilgori, wanda uban ƙasar Kilgori Dr. Muhammad Jabbi Kilgori ya naɗa a yau, tare da fatar Allah ya ja zamanin dallatu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Yanku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar kowane lafiya. Peace, salam.